الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا ترى غوات الربيع الأول وتانا أكو أجير وطني مسلم شي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446. Muna cikin karatun littafin Bulughul Maram min Ajillatil Ahkam na Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Karatun mu da ya gabata mun karanta muqaddima na wannan littafi tare da hadisi na farko a cikin Kitabut Tahara. A yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na biyu a cikin Kitabu Tahara kenan. Wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un akhrajahu ath-thalathatu wa sahhahahu ahmad. Hadisi daga Abu Sa'idin al-Khudri, yardan Allah ta tabbata a gare shi, yace manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce innal ma'a tahurun, lalle ruwa mai tsarkakewa ne, la yunajjisuhu shay'un, babu abin da yake sanya mai najasa. Akhrajahu thalathatu, as-salasatu suka fitar da shi, wa sahahahu Ahmadu, kuma Imamu Ahmadu ya inganta shi. Wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari, mutumin Madina ne. Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin shahararrun sahabbai masu daraja wanda suka shahara da ilimi da fatawa. Yana cikin sahabbai waɗanda aka san su da ilimi kuma aka san su da fatawa. Abu Sa'id al-Khudri, yarda Allah ta tabbata a gare shi, wato sahabi ne wanda yake sananne. Al-Khudri wannan kuma nisba ne zuwa ga Al-Khudra. Al-Khudra sunan yanki ne daga cikin yankuna na Larabawa. To Abu Sa'id al-Khudri an ce mai Al-Khudri saboda daga wannan yankin ya fito, radiyallahu anhu, yardan Allah ta tabbata a gare shi. Abu Sa'id al-Khudri ya mutu a Madina, a hijira tana da shekara 74. Shi kawai lokacin da Allah ya karɓi ransa yana da shekara 86, radiyallahu anhu, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Mala ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce innal ma'a tahurun, lalle ruwa mai tsarkakewa ne, la yunajjisuhu shay'un, babu abin da yake sanya mai najasa. Akhrajahu thalathatu, salata suka fitar da shi. Ath-thalathatu sune ashabus sunan al-arba'a banda Ibn Majah. Kenan aka ce akhrajahu thalathatu kamar yanda ya gabata, kenan ana nihin da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud sune suka fitar da wannan hadisi. Kenan wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaice shi, Imam Nasa'i ya rawaice shi, Imam Abu Dawud ya rawaice shi, wa sahahahu Ahmadu, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala ya yi hukunci ga wannan hadisin cewa ingantacce ne. Hadisi ingantacce a wajen malaman hadisi shine hadisin da ya cika sharuɗa guda biyar. Kenan ya zamanto hadisi wanda sanadin shi ya haɗu daga marawaicin shi na farko har zuwa na ƙarshe, babu yankewar sanadi. Kenan shine ittisalus sanad yana ciki. Mai baiquniya ya nuni akan hadisi sahihi yace awwalu hasahihu huwa mattasala isnaduhu alam yashadda aw yu'al, yana wanda isnadin shi ya hadu kuma ya zamo babu shuzuzi a ciki. Ashuzuzu kuma shine mukhalafatur rawi liman huwa awthaq minhu, marawaci ya saba ma wanda yake shi zama amintacce. Sannan kuma sharadi na uku ya zamo babu illa tattare da shi, illa kuma wani aibi ne, wani tawaya ne, wata baraka ce da take shiga a cikin hadisi ta bata ingancin shi, babu wanda yake hango ta ya gano ta iya haskuta sai jibga jibgan malaman hadisi. Idan mutum dan karami ne a cikin ilimin hadisi to bai san illa ba, kaga shi ma rashin sanin illa, illa ba, malaman hadisi ne suka san illa. yasa sanin ilal wannan karatu ne mai zaman kanshi a cikin ilimin hadisi ma'rifatul ilal yasa Imam Tirmidhi a cikin littafin shi wato ya ware kaso na musamman wanda ya bayani akan ilal hadisi saboda muhimmancin su to danan wannan shine sharadi na uku sharadi na hudu sai ya zama wanda ya rawaice hadisin adalin kuma ya rawaito daga adali shi ma daga adali shi ma daga adali da zama adallai ne a jere babu wani shirgegen makareci a cikin layin babu wani wanda ya shahara da fasikanci gaba ɗaya su zama adallai sannan wato sannan ya zamanto sharadi na biyar shine ingancin harda da ƙarfin harda ya zama kowa kanshi na ja kwalwace tana buga lamba guda guda da ya zama na kwalwace ba ta ja to shikenan ba a karɓar riwayan wannan wannan sune sharuɗa guda biyar wanda malaman hadisi suke ma hadisi hukunci da inganci idan hadisi ya cika su wanda mai baiquni ya nuni akan su awwalu hasahi wa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adalun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi to Imam Ahmad ya ce wannan hadisin ya cika sharuɗa sannan dan haka ingantacce ne wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri yardan Allah ta tabbata a gare shi hadisi ne wanda yake magana akan wato ruwa yana magana akan ruwa wanda ya kamata ya zama mai najasa ko kuma wanda bai kamata ba ya zama mai najasa kamar yadda hadisan da zasu biyo bayan shi suke ƙara ƙarfafa zance akan wannan mawdu'i kenan asalin hadisin nan yana da dalili dalilin shi shine sahabbai ne suka zo suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da wato wata rijiya da ke Madina wadda ake ce mata bi'ir buda'a rijiya ana ce mata bi'ir buda'a ko buda'a ana karantawa buda'a da fakasara gaba'un ko buda'a da damma gaba'un to bi'ir buda'a rijiya ce shahararriya sananniya a Madina amma rijiya an kaurace mata mutane ba su aiki da abin da ba su aiki da ruwanta to dalilin ma kauracewar da aka yi mata sai zamanto ana jehwa duk wani datti da shara da duk abin da mutum ya kwaso zai iya jehwa cikin rijiya shi yasa wannan hadisin a wajen malamai suke ce masa hadithu bi'r bida'a in ka zance hadithu bi'r bida'a to wannan hadisin shine Imam Ahmad lokacin da zai hukunci da ingancin cewa yayi hadithu bi'r bida'a sahihun yace hadisin da yake zance akan rijiyar bida ingantacce to wannan shine hadithu bi'r bida'a wannan rijiya ce wanda aka kaurace ma ba amfani da ruwan da ke cikin ta har ma mutane suna jefa shara da datti da duk wani abu mai doyi ko wari a ciki mata idan suka ɗebe tsumma ko auduga wanda suka yi wato haila a cikin shi sai su jefa a nan cikin rijiya ana jefa har naman karnuka ciki a takaice dai duk wani mummuna abu da mara amfani ana jefa ciki to kaga dole ne ya zama sahabbai suna da tambaya akan hukumcin yin amfani da ruwan wannan rijiya shine suka je suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ana tawadda'u bima'i bi'r bida'a ya ma'aikin Allah shin zamu iya yin alwala da ruwan rijiyar bida'a mu iya alwala da ruwan wannan rijiya sanan ne rijiyar nan wanda ake jefa kazamta da datti da arkanai a cikin ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan amsa yace innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay'un lalle ruwa mai tsarkakewa ma'ana shi da karan kanshi ruwa yana da tsarki kuma yana tsarkake wani abu wanda ba shi ba kamar yanda ya gabata mun bambance tsakanin tahur da tuhur ko to nan tahur wanda yake tsarkakewa la yunajjisuhu shay'un babu abin da ke sa mai najasa idan mutum bai san tarihin hadisin nan ba ya ganshi a sake sai ya rasa ya ake ni kuma hadisin ya ce ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ne babu abin da ke sa mai najasa ma'ana in ka kalli zahirin hadisin idlaqi ko ya idlaqi akan cewa ruwa ba ya najasa dindindin kawai shi kullum mai tsarki ne mai tsarkakewa duk abin da ya shiga cikin shi kenan ba zai sa mai najasa ba ai haka zahirin hadisin yake ko amma sanadiyar an tambaye manzon Allah akan rijiyar nan sai aka gano wannan hukuncin ba gamamman hukunci bane hukunci ne wanda ya shafi wannan ruwan kadai na rijiya da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akai dan haka wannan amsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada yana nihin ya halatta a yi amfani da ruwan da ke cikin rijiyar nan a iya alwala da shi a iya kwalhuwa a yi wankan janaba a iya yin duk wata ibada da wannan ruwan saboda ruwan yana da yawa ruwan rijiya ne. Wannan najasai da ake jefawa ba ta da ƙarfin da za ta bata ingancin ruwan. Wannan shine abinda fiqhin hadisin ya nuna, duk da hadisin gaba yayi takayidin shi. Shine hadisin Umama ko? Hadisin Umama kamar ya iyakance idlaki na wannan hadisi. Dama kuma malaman usulul fiqh suna da ka'ida cewa al-mutlaqu yuhmalu 'ala al-muqayyad. Da haka idan hukunci yazo sake aka samu wani wanda ya mai iyaka, to za a dauki wannan na saken akan wanda ya iyakance shi. Da haka kenan wannan hadisin da zai biyo baya shi yama wannan iyaka. Wa an abi Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam innal ma'a la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi. Akhrajahu ibn majah wa da'afahu abu hatim. Hadisan Abu Umama wa an Abi Umama al-Bahili, kuma an karbo daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, yardan Allah ta tabbata a gare shi, kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da aminci Allah sun tabbata a gare shi, yace innal ma'a la yunajjisuhu shay'un, lalle ruwa babu abin da ke sa mai najasa, illa ma ghalaba ala rihihi, sai dai abin da ya rinjayi akan kamshin shi, wa ta'amihi da dandanan shi, wa launihi da kalan shi. Akhrajahu ibn majah, ibn majah ya fitar da shi, wa da'afahu abu hatim, abu hatim ya raunana shi. Walil baihaqi, a riwayan baihaqi, alma'u tahurun, ruwa mai tsarkakewa ne, illa in taghayyara rihuhu, sai dai idan kamshin shi ya canza, aw ta'amuhu ko dandanan shi, aw launuhu ko kalan shi, bi najasatin tahdufu fihi, da wata najasa wadda za ta faru a cikin shi. To hadisin Abu Umama, yace wa an Abi Umama, Abu Umama sunan shi Sudayyu, sunan shi Sudayyu. Abu Umama sahabi ne daga cikin sahabbai masu daraja sanannu, amma sunan shi Ubayyu, sunan baban shi Ajalan, da haka ake ce mashi Sudayyu ibnu Ajalan. Al-Bahili, Al-Bahili jingina shi ne aka yi zuwa ga Bahila. Bahila kuma kamar yadda ya zo cikin kamus cewa al-qaum, wasu mutane ne, kenan kabila ce daga cikin kabilun Larabawa, ake kiranta da suna Bahila. To shi Abu Umama daga cikin su ya fito, don haka sai a ce masa Al-Bahiliyu, kenan dan kabilar Bahila radiyallahu anhu, yardan Allah ta tabbata a gare shi. Abu Umama sahabi ne mai daraja sananne, wanda yana daga cikin sahabban da suka zo Misra suka zauna. Ya zauna Misra bayan wani lokaci kadan, ya tashi daga Misra ya koma Himsa a cikin Sham, a can ya rasu. Allah ya karbi ran shi a lokacin hijira, tana da shekara 80 da wani abu. Yana ɗaya daga cikin sahabbai, wato wasu ma malamai suna cewa Abu Umama wannan shine ƙarshen sahabban da suka rasu a Sham radiyallahu anhu, yarda Allah tabbata a gare shi. Kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah sun tabbata a gare shi, yace innal ma'a la yunajjisuhu shay'un, lalle ruwa babu abin da yake sanya mai najasa, illa ma ghalaba ala rihihi, sai dai abin da ya rinjayi akan kamshin shi, wa ta'amihi da dandanan shi, wa launihi da kalan shi. Ma'ana wannan hadisin yana nihin kenan yama wancan iyaka ko? Ai wancan shi bai ce kuma cewa ya lalle ruwa babu abin da ke sa mai najasa. To wannan shi kuma ya yi karin bayani, a ruwa babu abin da ke sa mai najasa, sai dai abin da ya rinjaye ga ababe guda uku. Ya rinjaye ga kamshin shi da dandanan shi da kalan shi. Kuma wannan riwayar ta Abu Umama ita ta nuna sai an samu abin da ya rinjaye akan waɗannan abubuwan guda uku, ba ɗaya daga cikin su ba. A sai in yayi rinjaye gare su duka, kenan in yayi rinjaye ga ɗaya daga cikin su ne, har yanzu bai da, har yanzu yana da tsarki ko? Idan abin da ya rinjaye ga dandanan shi ne, to ya bada mana bai rinjaye ga kamshin shi ba da kalan shi, har yanzu da sauran shi kenan, da sauran shi. Idan kuma ya rinjaye ga kalan shi ne kadai, amma bai rinjaye ga kamshin shi ba da dandanan shi da sauran shi, har yanzu shine abinda lafazin hadisin Abu Umama yake nuni domin ya kawo wawun illa ma galaba ala rihihi wa ta'mihi wa launi wannan ita kuma wawun tana nuna kenan sai ukun gaba ɗaya sun hadu ko in ba su hadu ba to shikenan a yanzu da sauran shi ba za ka kashe shi ba kamar hukuncin rashin inganci sai ya ce bi najasatin illa ma galaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi go wannan hadisin akhrajahu ibn majah ibn majah ne ya fitar da shi ibn majah wannan sananne ne daga cikin ashabus sunan al arba'a ibn majah al qazawini ibn majah wannan ana rubuta sunan shi majah da ha'un marbuta mai sukun a ƙarshe kuma haka ake karanta shi kuma haka ake rubuta shi ba a rubutawa ibn majata sai dai kuskure amma ibn majah da ha'un ha'u wato mai sukun haka take da sukun ha'un marbuta haka ake rubutawa haka ake karantawa ba a rubutawa da ta'un ba a karantawa da ta'un ibn majah al-qazawini rahimahullah shi ya fitar da wannan hadisin a cikin sunan nashi wa da'afahu abu hatim kuma abu hatim yayi ma wannan hadisin hukunci da cewa hadisi ne mai rauni hadisi mai rauni shine hadisin da bai kai matsayin hasan ba daraja hadisai a wajen malaman hadisi uku ce daraja ta farko sahihi daraja ta biyu hasan daraja ta uku da'if waɗannan su ne darajojin hadisi ho wasu suna dan ƙara ware su su ce sahihi ma kalabi ne akwai sahihul li zatihi akwai sahihul li ghairihi hasanun ma kalabi ne akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li ghairihi sai da'if akan wannan kenan sun zamo kashi biyar go sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi hasanun li ghairihi da'ifun shi kuma da'ifi shine wanda bai kai ba ga darajar hasan duk hadisin da bai cika sharuɗan hadisi hasan ba to bai da matsayi a wajen malamai sai da'if dan haka Abu Hatim ya ma wannan hadisin hukunci da cewa da'ifi ne Abu Hatim shine Abu Hatim Ar-Razi shine Ar-Razi sananne wato shahararren malami yana cikin manyan malumma na hadisi sunan shi Muhammad ibn Idris to yama wannan hadisin hukunci cewa da'ifi ne dan haka wannan hadisin babu sabani wajen malaman hadisi cewa hadisi ne da'ifi dalilin da'ifancin shi shine sun ce wani mutum ne aka gano cikin sanadin hadisin wanda ake ce masa Ibn Rishdin wannan wato mutumin kirki ne salihi mai zuhudu mai ibada mai tsoron Allah amma dai tsoron Allah shi da wato zuhudin shi yasa yana da sakaci yana wato dan haka yana karban maganganu ba tare da tantancewa ba to dalilin haka malaman hadisi suka ce ba a karbar riwaya inda ta zo daga Ibn Rushdin kuma zuwa karshen rayuwar shi ya samu ikhtilaf in malaman hadisi suka ce mutum ya samu ikhtilaf ma'ana shine ya kasa bambance abubuwa hadisai sun dora shi gan mai cikin juna bai bambancewa to Ibn Rushdin shine aka samu cikin sanadin wannan hadisin shi kuma Ibn Rushdin wannan kenan shi da karan kanshi mutumin kirki ne salihi amma dai ba a karbar riwayar shi idan aka ganshi cikin riwaya aka ganya cikin jerin mazajen hadisi to wannan hadisin ana mai kurwa a wajen malaman hadisi to wannan dalilin ne sa Abu Hatim ya ma wannan hadisin hukunci da cewa hadisi ne da'if walil baihaqi baihaqi yana da wata riwaya wadda take kara huddo wannan hukuncin da kyau wadda ta sabawa abinda wancan ya fadi domin wancan ya ce ruwa babu abinda ke sa mai najasa sai abin da ya rinjayi akan abu uku ya rinjayi akan kamshin shi da dandanan shi da kalan shi ko to shi kuma baihaqi wato baihaqi sanannen malami ne a cikin malaman hadisi yana da littafai ko yana da littafai dan haka ka samu littafin shi wanda ya wallafa sunan nashi sannan kuma baihaqi shi ake ce ma wato babban malami na Khurasan sunan shi Abubakar Ahmad ibn al-Husayn rahimahullahu ta'ala to baihaqi lafazin da ya rawaito shi yana cewa al-ma'u tahurun ruwa mai tsarkakewa ne illa in taghayyara rihuhu sai dai idan kamshin shi ya canza aw ta'amuhu ko dandanan shi aw launuhu ko kalan shi bi najasatin tahduhu fihi da wata najasa wadda za ta faru a cikin shi to kaga wannan hadisin wannan riwayan ta Baihaqi cikin ta akwai karin bayani duk da kasancewa da wannan riwayar ta Baihaqi da wacce riwayar ta Abu Umama dukkanin su da ifai ne wannan riwayar ta Baihaqi ita ma malamai sai malaman hadisi manya sun yi hukunci akan cewa shi ma da'ifi ne aka ma samu daga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace ittafaqal muhaddithuna ala tad'ifihi yace dukkanin malaman hadisi sun yi ittifaki akan raunan wannan hadisin inji Imam An-Nawawi kana wannan hadisi ne mai rauni amma duk da raunin shi ya karfafa wancan wanda yake da inganci go ya karfafa riwaya Abu Sa'id al-Khudri kuma ya kara haske da sharhi a wasu bangarori saboda haka aka tattare da hadisin Abu Sa'id da hadisin Abu Umama da wannan lafazin na Baihaqi sai ake hada su gaba daya sai a huddo hukumce na fiqh ne aka gama su duka tare da cewa waɗannan riwayoyin guda biyu su masu rauni ne amma sai dai akwai ijma'in malamai da yake karfafa su shine cewa malamai na duniya sun yi ijma'i akan cewa ruwa yana zama wa mai najasa idan ɗaya daga cikin sufofin shi guda uku sun canza idan kanshin shi ya canza wannan ruwan ya zama ba mai inganci ba a wajen ibada idan kalan shi ya canza ba mai inganci bane idan ɗanɗanan shi ya canza kenan ɗaya daga cikin sufofin nan nashi guda uku idan ɗaya ya canza shikenan ya tashi daga aiki wannan ijma'i ne babu sabani aka kawo ma ruwa aka ce wannan ruwan a iya ibada da shi to me ma'auni shine ka kalli ruwan da idon ka gani ya kalar shi yake yana nan kalar ruwa wani kala ne ruwa bai da kala amma dai an san shi ko kallan shi karo yake ko fari ne haya waka cewa fari ne ko ja yana cikin abubuwan ban mamaki da cikin da ke cikin halittar ruwa Allah bai halice shi da kala shi yasa yake sadewa da abin da ya zauna cikin shi in ya zauna cikin kwano ja sai ya zama ja canwa ya zama canwa haka in baki ne sai ka ganshi baki to ruwa bai da kala amma wato an san yanayin yanda Allah ya halice shi ko da ya canza daga wannan yanayin kalan na halittar shi to kawai shikenan ya tashi daga aiki kawai sai ka ganshi ya zama jajawur yana baka alwala da shi wannan ruwan jaya ko kuma kawai ka ganshi ya zama fari kal a wannan faran ne ko tsari ba a alwala da shi ko kuma ka ganshi ya canza wata kala daban da ka kalle shi da ido kaga ya canza daga yanda aka san ruwa to ka yi hukuncin cewa ba za a yi na'am ko kuma kanshin shi in ka kalle shi kaga yana nan da yanda aka san ruwa to yanzu sai ka sunsuna in ka sunsuna sai ka ji yana kanshi to ya tashi daga matsayin shi na ruwa kenan ko wannan turare ne in kuma ka sunsuna ka ji yana wairi wannan kwatan ba alwala da shi ko kasansuna shi kaji wani yanayi na daban wanda ba haka aka san ruwa ba to idan ka kalla ba ka ga canji ba kasansuna ba ka ji wani canjin yanayi ba ga ruwan to ne saura mi saura ka dauka ka kai ga baki ka lasa idan ka lasa ka ji gishiri wannan ruwan gishiri ne ba za a yi amfani da shi ba ko kuma ka lasa ka ji zaki wannan kawai tiro ne sai ka ci gaba da kurba kenan ba za ka yi amfani da shi ba wajen ibada don haka idan ka lasawa yasa ka ji zaki ko tsami ko galci ko zarti ko wato makamantansu ko bauri to kawai wannan ruwan shikenan tunda dai ɗanɗanan shi ya canza ba za a yi amfani da shi ba wannan shine abinda wannan riwaya ta Baihaqi to me bambanci tsakanin wannan riwaya ta Baihaqi da riwaya Umama bambanci shine riwaya Umama da wawu ne ya aiki ko yace innal ma'a la yunjisuhu shay'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'amihi wa launihi wa yace shi kuma riwaya Baihaqi yace illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw launuhu kuma sannan nan abu ne cewa akwai bambanci tsakanin aw da waw wacce riwaya ta Umama tana nihin sai an hada ukun gaba ɗaya in sun canza sannan ruwan yake da najasa wannan riwaya ta Baihaqi ita kuma tana nihin idan ɗaya daga cikin wa'annan ukun ya canza to shikenan ruwan ya tashi daga aiki shi yasa aka kara kawo ta dan su kara taimaka ma juna sai malamai suka ce kenan waccan riwaya ta Abu Umama wadda tazo da wawun ma'anar wawun kin ma'ananta ita ma au kenan wawun ma'ananta au a larabci wawun tana zuwa da ma'anar au tana zuwa da ma'ana au ka karanta alqur'ani Allah ta'ala ce wala tuti minhum athiman au kafura me yake ne da au kafura wa kafura wala tuti minhum athiman wa kafura ba ana ne au kafura ba cewa zabi aka baka ko ai awoni bi tana zuwa da ma'anar zabi ko fa hiya kal hijarati au ashaddu kaswa nan au tana ne zabi ne sai zama kal hijara kamar duci au ashaddu kaswa ko kuma yafi duci kenan nan wurin au me take ne ha wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin au anan me take nihi wa inna kuma lalle mu annabi yake magana da shi da sauran wanda suka imani da shi ko mu musulmi au iyyakum ko kuma ku arna kafirai wa inna au iyyakum la ala hudan akwai wani wanda yake bisa kan shari'a au fi dalalin mun ko cikin bata mabaye guda yana ciki me yake nihi nan wasu sun ce kawai an kawo shi ne saboda ibham a nan wurin amma inda can ma sun ce ibhamun ne me ibham shine ma'ana ba a san a gai guda kawai amma dai guda ciki yana kan wannan amma ba a ayyane ba dan kaka gano wane ciki ake nihi kamar fadin wani ne da yace uhibbu muhammadan hubban shadidan wa abbasan wa talhata wal wasiya fa in yaku hubbuhum rushadan usibahu wa lastu bimuqti'an in kana ghayya aga na warin fa in yaku hubbuhum rushadan usibahu falastu bi muqti'an in kana ghayya dai amfani da wannan shi ma ibhami ne to haka aka kawo can fa hiya kal hijarati aw ashadda qaswa dan anuna ma wato su zakatan nasu ma ba amma san ko wani kala bane dan ibhami ne ko kuma can dan anuna maka cewa ba a ayyane ba ala almuhim aw takan zo da ma'anar wawun dan haka aw ta cikin wannan riwaya ta lafazin baihaqi an fassara ta da wawun waccan wadda ta zo cikin riwayan Abu Umama dan haka wannan hadisan dai gaba daya sun karantar da mu cewa ruwa baya najasa sai idan ɗaya daga cikin sifofin shi uku wannan kuma malamai sun yi ijma'i ba sabani wajen malamai cewa in dai ɗaya daga cikin sifofin ruwa guda uku ya canza kuma akwai wata ka'ida akwai wata ƙarin fa'ida cikin wannan hadisin da yi na baihaqi wata fa'ida ce shine bi najasatin tahaddathu fi da wata najasa wadda za ta faɗo a ciki kenan idan ruwan ya canza ne ba da wata najasa ba iska ne ya dauko kunnuwan itace ya tulla a ciki wannan najasa ne ba najasa bane ba kaga iska ne in iska ya kwaso wani abu wanda ba mai najasa ba ya sanya a cikin ruwan yana zama mai najasa ba ya zama saboda ya ce bi najasatin tahaddathu fihi ko akwai alamun hadari ne mu tsaida kenan a takaice kake nihi ko to wannan mu tsaida dan haka kenan bari mu yi da bayanin wannan hadisin sai mu tsananan wurin dan haka kenan wannan hadisin ya karantar da mu cewa akwai sabani wajen malaman fiqh wai ruwa sai in yana da yawa ne najasa ba ta tasiri a cikin shi koko ko dan kadan ne to akan wannan hadisan sun nuna ko ɗan kadan ne ruwa ko mai yawa baya najasa sai idan ɗaya daga cikin sifofin shi guda uku sun canza kuma canza wannan dole sai ya zamo da wata najasa sabuwa wadda ta zo ta fada ciki idan ya canza ne da abin da yake cikin asali zaune cikin ruwan kamar ruwan da yake akan jangargari za ka ga yayi jajjaje ko to wannan ba najasa bace ta hadisu fi ba najasa bace ta hadisu fi dama ko can wurin da yake ne kenan wannan ƙarin fa'ida ne na bi najasatin ta hadisu fi sai in wata najasa ce wadda ta faru kenan ba tare suke ba faruwa ta yi idan ruwa ya canza da kainuwa dalilin jimawan shi wannan ba ta mai tasirin komai idan ruwa ya wani canwa-canwa saboda ya jima a wajen wannan canwa-canwan baya cikin najasa wa ta hadisu fihi wadda za ta sa a mahruwan hukuncin kenan sai idan sannan idan ruwa ya canza da wani abu da ya zo ya fada ciki wanda ba najasa ba wanda ba zai canza mai ɗaya daga cikin sufofin shi uku ba to wannan bai tasiri a ciki a takaice a mulmule a dunkule wannan shine hadisin abinda ya karantar da mu abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ya bamu lada kuma kurakurai Allah ta'ala ya nuna mamu su mu gyara kuma ya gafarta mamu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin